daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da suba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 5 ga watan Oktoba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
An kashe sojojin Amurka na musamman 3 da sojojin Jamhuriyar Nijar 5, an kuma raunata wasu 2 bayan da aka yi musu hari a jiya Laraba a Nijar. Lawayan budurwar dan bindigar da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniya cewa Paddock yana kitsa kai harin ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson bayan bulla wani labarin cewa suna takun saka.
To yayin da Majalisar Wakilan Najeriya ta ce ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin Najeriya, wasu fitattun 'yan siyasa a arewacin ƙasar na ganin har yanzu yankin na arewacin Najeriya bai farga ba.
Yarba suna da matsaya, Ibo suna da matsaya, 'yan Niger Delta suna da matsaya. Mu kadai muke zaune Karazube, har yanzu ba mu da matsaya kuma ba mu san abin da muke so ba.
A Najeriya har ila yau za ku ci babbar matsalar da kamfanonin cikin gida suka ce tana kawo musu cikas wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Sannan Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na Domin Iyali, inda za ku ji ci gaban tattaunawa da barista Zanna Bukar Mustafa da ya samu lambar yabo da ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe sojojin Amurka na musamman 3 da sojojin Jamhuriyar Nijar 5, an kuma raunata wasu 2 bayan da aka yi musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar, mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai. An dai kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an Amurka waɗanda ba su da ikon yin magana a kan faruwar lamarin. An kai wa sojojin harin ne a yankin da wasu mayakan ƙungiyar Al-Qaida na yankin Maghrib suke. Rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka ta ce dakarun Amurka na musamman suna Jamhuriyar Nijar ne domin bayar da horo ga sojojin Nijar ɗin ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin, ciki har da waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar Mali suka shiga Nijar.
Lauyan budurwar ɗan bindigar nan Stephen Paddock da ya kashe mutane a birnin Las Vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilu Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi ƙasar Philippines. Lauyan Danley ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa Philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can. Kuma yana take can ɗin Paddock ya aikata wato ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dalar Amurka 100,000 ya ce mata ta sayi gida. Yayin da masu bincike yake ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Paddock ya kai harin ya kashe mutane 58 da raunata wasu sama da 500, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Las Vegas don jajantawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan agajin gaggawa da suka kai agajin farko.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sau'i bayan balla wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin Las Vegas ya shafa kuma yayi kalaman nasa ne in sa'o'i bayan da sakatare Tillerson ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiya aikinsa bayan da ya jiro wasu nasarori da ya ce shugaba Trump da ministocinsa sun cimma a fannin diplomasiya wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne yasa aka kai ga nasara. Tillerson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikinsa a watan Yuli. Da yake magana da manema labarai, Tillerson ya ce mataimakin shugaban kasa Mike Pence bai taɓa lallaɓa sa ba da ya bar ya rike aikinsa ba, saboda bai taɓa tunanin barin aikin nasa ba ne. Sakatare Tillerson da ya yi magana ne a jiya Laraba gaban manema labarai, ranar kuma da gidan talabijin na NBC ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar bayan kwashe watanni yana fama zama da aiki da shugaba Trump, kuma ya ci gaba ne kawai bayan lallaɓasa da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya yi. Haka kuma rahoton na NBC ya ce Tillerson ya kira shugaba Trump mara hankali a wani taro da suka yi da wasu manyan jami'an ƙasar a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
Kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da bincikensa don gano ko kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya haɗa kai da ƙasar Rasha wajen sauya alƙiblar zaɓen Amurka na shekarar 2016, yayin da ke gargaɗin cewa katsalandan ɗin da Rasha zai iya ci gaba ya kuma zamo barazana ga zaɓuka masu zuwa. Shugaban kwamitin Richard Burr ɗan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina ya ce har yanzu magana katsalandan ɗin na zaɓen tana nan, duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alaƙar muƙarraban shugaba Trump da binciken. Shugabannin kwamitin Richard Burr da Mark Warner sun ce sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano ya zuwa yanzu a binciken da suke yi. Yawancin manyan jami'an harkokin tsaron ƙasa na Trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattara bayanan sirrin na Majalisar Dattawan ya samu, da cewa Rasha ta yi katsalandan a zaɓen shekarar da ya gabata, wato da ta gabata, ta kuma taimakawa Trump a zaben, sai kuma sai dai shi kanshi Trump ɗin bai amince da hakan ba.
Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce shugaba Trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa, inda zai sanar da matsayarsa akan cewa ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta 2015 ta nukiliya tsakanin Iran da ƙasashe masu ƙarfi a duniya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar da rahoton da ke cewa Trump zai yi jawabin ne ranar 12 ga wannan wata, kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar 15, inda Trump zai faɗa wa Majalisar Amurka in ya yi imanin Iran na aiki da yarjejeniyar, kuma idan yarjejeniyar tana kare muradun Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Trump zai fitar da jerin zaɓi a kan yarjejeniyar, sai dai kuma ya ƙi bayar da cikakken bayani game da zaɓin da Trump ɗin zai bayar. Trump dai ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada Barack Obama ke ganin cewa nasara ne a fannin tafiyar da harkokin waje na Amurka.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya kamfanonin cikin gida na zargin babban bankin kasar na CBN da rashin sama musu kudaden waje da kan taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana.
A taron manema labarai da shugabannin kamfanonin na cikin gida a ƙarƙashin jagorancin Chief Rick Omofia suka gudanar a birnin Lagos, sun zargi babban bankin da Najeriya da gazawa da kuma zagon ƙasa ga tsarin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na inganta kamfanonin cikin gida da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan ƙasar wajen ƙoron kuɗaɗen ƙasashen waje.
Sansan abun da suna yi na ci abarakatabara, a ba da mun yaro ya kuka mai yawa za a ba shi alawa, ina yunwa ba shi alawa kai kuma kawai ba wai ya ci abinci har yanzu ina yunwa alawa suke ba mu sai sun fara.
Har ila yau Mr. Omofia ya yi zargin cewa matakin da babban bankin ke dauka a halin yanzu na taimakawa ne kawai wajen bunƙasa kamfanoni na kasashen waje da ke shigo da kayayyaki daga kasashen ƙetare domin amfani a cikin gida, duk kuwa da matakan da gwamnati mai ci yanzu ke dauka na ganin an kawo ƙarshen shigo da kayayyakin kasashen waje. To, kome shugabannin kamfanonin na cikin gida ke buƙatan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi akan wannan matsala da suka ce suna fuskanta a halin yanzu? Ga dai Chief Eric Omofia. shugaban kamfanin Erasco mai sarrafa tumatir na cikin gida.
Shugaban kasa abin da ne so ina son shi san cewa ba abin da yana cikin tushensa su Central Bank da Mada suna yi. E kira su a yi bincika abin da wanda suna ba da kudin mu. Suna jawo kudin mu waje ba aikin mu shi na yana aikin mu wasu can. Aika wani kwamiti ba da sanin mu ba su zai su gani abin da muka yi nan dun su yarda.
Da daya kokarin jin ta bakin babban bankin tarayyar Najeriya game da wannan zargi ya citira a sakon karta kwana da ya aika a can baya makadashin daraktan hulɗar jama'a na babban bankin ta Najeriya Mr. Isaac Okorafo ya bayyana cewa babban banki ta Najeriya tana bin ka'idocin da ya kamata na bada kuɗaɗen kasashen waje ga kamfanonin cikin gida ta amfani da bankunan da suke ajiya don haka duk wata matsala da za su iya fuskanta na karancin kuɗaɗen kasashen waje hakan na faruwa ne daga bankunan da suke mu'amala da su. Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos.
A yayin da majalisar wakilan Najeriya ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin Najeriya da ake ta muhawara a kai, wani fitaccen dan siyasa a arewacin kasar na ganin har yanzu yankin na arewa bai fara gaba. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
To sai dai kuma yayin da ma ake ci gaba da cece ku ce game da wannan batu na sake fasalin kasar, a bisa doka ɗan majalisar kasa ne ma ke da hurumin duba wannan batu. To ko wasu matakai suka dauka a yanzu Honorable Abdulrazak Namdas da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan Najeriya ya ce aitu ne aka kafa kwamitin da zai ji ra'ayin jama'a na dace akwai kuma rashin dacewa.
Hakan ne aka yi kwamiti din nan tana da mutane 16 shi deputy speaker right honorable Yusuf Lasun shine yake jagurta da kuma sauran shugabannin majalisar ta tarayya suna ciki, ni ma karan kaina ina cikin wannan committee kuma ana zama in Allah ya yarda zamu fara zagayawa zone a shiga a karbi maganganu a mutane mun san ya za ci gaba da wannan.
Muga jami'ar APC ga ma gwamnati kowanne ana batun wannan kaman ba za a yi cikaro da juna ba wajen ayyuka.
Ai ya kamata mutane su fahimta ai majalisa ne take da hurumin yin dokoki, duk wani muhawara da wani hira da ake da sauran su karshen za a gama ne a taro bayanai a dawo da shi a kawo ma majalisa ne. To shi shugaban kasa ma ai a lokacin da magana na 1st October yayi magana cewa mu majalisa muke da hurumi mu yi wannan.
Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ko bayyana cewa tsarin da aka gina Najeriya kansa yanzu yana da fama matsaloli masu tarin yawa.
Domin idan ka tuna ko lokacin jamhuriya ta farko da muke da larduna da kuma muke da jiha arewa gaba daya jiha guda, ai da premier ya fito daga Sokoto, ai gwamnan jihar arewa daga Borno ya fito da sauransu, ko ba haka kai ba? Don haka ana nuna adalci da kuma cancanta da kuma abin da ya kamata a yi domin a samu zamantakewa mai fahimtar juna da kuma haɗin kai. To amma tun daga naji mulkin sojoji ya zo sannan kuma aka zo aka fara siyasa, to shugabannin siyasa ba su zauna sun dubi yaya za a samu haɗin kan sannan kuma me ya kamata a yi. To har yanzu muna cikin wannan matsalin. Ka dubi misali yanzu kaman kiraye-kirayen da ake yi cewa a canja
yanayin
fasalin tsarin ƙasa. Yarbawa suna da matsaya, Ibo suna da matsaya, yan Niger Delta suna da matsaya, mu kadai muke zaune kara zube har yanzu ba mu da matsaya kuma mu san abin da muke so ba. Wannan yayi magana daban, wannan yayi magana daban, wannan yayi magana daban da sauransu. Na sani dai nayi iyakacin kokari na nayi magana da mutane daban-daban daga jihohi daban-daban a arewa. Ya kamata ko menene ra'ayinmu, ya kamata mu ma mu zauna mu dauki matsaya.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta wani mataki na kyautata hudar da ke tsakaninta da 'yan jarida da sauran abokanan hudarta, rundunar sojin Najeriya ta shirya wani taron horarwa na musamman inda aka tattauna kan batutuwa da suka shafi dangantakar rundunar sojin da sauran bangarorin, amma da abin da ya shafi zargin take haƙƙin bil'adama da ake cewa sojojin na yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aika mana.
Taron wanda sashin hulɗa da jama'a na hedikwatar sojin Najeriya ya jagoranta an yi shi ne da nufin ƙara fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu da kuma sauran masu ruwa da tsaki, inda aka tattauna irin rawar da sojin ke takawa a sha'anin samar da tsaro a cikin gida da kuma batutuwan da suka jibanci haƙƙin bil'adama. A baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman sun sha sukar lamirin sojoji bisa zargin take haƙƙin ɗan adam. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shi ne kakakin hedikwatar sojin Najeriya.
Ya kasance kana bakin kokarin ka har mutum yazo yana kushe ma babu wani dalilin kushewa, ai ba za ka ji dadi ba. To amma an ce wai gyara kayanka bai zama wai sauke mu raba ba, muna maraba da irin waɗannan manuniyar, but manuniyar sai ya kasance wato an yi ne da zummar yanda za a inganta aikin, ba wai hakan nan ka kama kushe ba ba gaira ba dalili, a wani lokaci babu ma hujja da kake ikirari da ita kuma ka riga ka bata mutane suna.
Bako mai jawabi Farfesa Mande Sama'ila yayi wa kungiyoyin kasa da kasa wankin babban bargo bisa yadda suke yawan sukar lamirin sojojin.
Waɗansu idan kai la'akari suna aikin yadda ya kamata, amma waɗansu su yawancin su musamman idan kaga abun da suke za ka wani abu duk wani abu za su yi wanda zai kawo rabuwan kanun mutanen kasa kuma rabuwan kanun mutanen dake cikin duk wajajen da suke ayyukan su. Su ya kamata su sani cewa duk wani abu wanda ba zai kawo zaman lahiya ba to matsala ne. To abin da kuma nake son ka sani, suna da waɗanda ke ba su kuɗi, shi yasa duk wani abu da kaga ga wani tabargaza to daga wajen su ne.
Dan jarida Ben Sheman na gidan rediyon Muryar Najeriya na daga cikin mahalarta wannan taro.
Gaskiya ya kamata yan jarida su sani, ya kamata a ce akwai kasa da ana kira Najeriya. Yan jaridun nan yan Najeriya na su, saboda haka a samu haɗin kai inda akwai security, inda akwai yadda za a zauna lamin lafiya, ya kamata a duba a gani an daidaita ma babu jatuwa tsakanin sojoji da kuma yan jaridu. Yanzu haka kagan an zauna a zaure daya ana tautonawa inda za a samu cin gaba.
Hassan Mainakaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu agogo anan na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Bari mu ba Grace Alheri Abdu waje ta gabatar da shirin ta na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuncin barista Zannabu Kar Mustapha wanda ya samu lambar yabo ta Majalisar Dinkin Duniya ta Zansen, wadda ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an bashi wannan lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na nemi sanin yara nawa ne suke da su a makarantar, kuma kawo yanzu nawa ne suka yaye. Sai ya bayyana cewa
mun yaye da 3,398. Yanne suke ciki yanzu makarantar su sun yi, akwai da muke da su 540 sai na makarantar su ne. To irin kuma 6,600 muke da su a wannan makarantar ne. To kuma bayan bacin wannan muna da daya da muke kira Adilhood Center. Da Adilhood din nan wajen da ake koya mata sana'o'i da kuma wannan. A nan muna da waje da muke da mata yanzu da muke gani, muna da wani dari da wani wanda suke koyan dinki da muke koyan dinkin da wasu dai abubuwa da ake yi wannan wani suke abu wani mai wani yin takalmi da suke duka akwai yayin nan abubuwan har yanzu nan da wannan.
Wato yara sukan shiga maraita ko kuma in ce suna samun kansu marayu wasu kila shekara daya, waɗansu tun ma kan haife su mahaifinsu ya rasu. To makarantar ku nan azuzuwa nawa kuke da su, kuma ya ne kuke tantance inda ya kamata yaro ya fara ko kuma kammalawa?
Tsarin da muke ɗaukan ya daga uku zuwa takwas da ɗaukan, kuma muna da ajujuwa 10 a nan na GRA da muka fara da su, da kuma na kori da muka je da muka yi wannan muna da ajujuka da kuma wajen da za a yi training da wannan nan duka suna wajen isirin suna da isirin na wannan annan sabon da muka yi amma wajen da muke da shi da na yara kudin da akwai ta wajen mata da muke na jama ana yin samari to wannan muna da isirin a wajen duka
wato musamman dai makarantar ta ku primary ce ko
eh primary ce amma muna biya domin duk yaran mu da suka yi a kowane suka je da ya kare a kowane suka je kun amina a kowane suka je kun liga da ta fi ai a kowane da bana suka fara samun yanda suka fita a makarantu
akwai bayanai da ke nuni da cewa duk da lokacin da aka yi matsanancin fama da hare-haren kungiyar Boko Haram din nan da ya zama tilas aka rarrafe makarantun jihar Borno baki daya ita makarantar kannan ta ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa ya akai haka
to abinda akai haka ba komai bane wannan ikon Allah ne kuma ikon Allah da ya fa abinda ya faru shine duk wani wanda yake yana ciki yana cikin gwamnati ko yana cikin wannan abubuwan yana da kowa da yayan ta ni da kina da nake yayan ki na kuma ba ta nan ta rakin da yake ciki kuma inda dai kamin yi da gaba ki cewa kamar da kake kula wanda da yake na angon yana da iman na angon yana da duk wanda ka san wannan mun mun dauwe dan ba wai dan kome ba ne da dai ki da abin da ya ce in an bar mutum haka ne dai ko ki ga dai zai fara jin cewa an yaya aka kawo shi nan dan ne ko dan mareki ne sai aka sa shi nan to wannan abubuwan muke so da gido amma da yake mun san yaya ne mun sanya ayan da ake ganin a angon suke da wannan din a ciki to suna jin wannan ko ta kai ko da ke wannan abu na cewa wannan abu ba na duka ne to wannan abin da muka yi na domin fara yi kowa ne ne ke ba mu wannan da kai muka fara wannan duk matan da suke wannan kudi ya kan biyo ya za mu yi a tunda fara yaran ba sai suka fara cewa a mun yi muku tafi muka tsaye da lara muka tsaye wannan da sai suka ce kuma a koya muku haka haka to kun fara gaya muku da cewa a sai ne ne haji a haji din nan da yanke hannu da kuma abin nan aje ya rike tsaka a to in haka ne yana da ke sai a sa to sai kuma zo a ga ce sai ya litafi na tafi ya ta haka haka ne a laraba ne sai sai dai wannan abin sai kuma yana sai yin nan ababen a haka muka kawo su kowa ya ji kowa ya taba kai yiwu da nuna ɗaya da mu ɗau wannan abubuwan mun daga wajen mu mun sanya su in kuke zauna matan kuka ce za a tsaya mu ta kai shin ya yaron ku ke son su zama suna son a ce ne suna son su zama jabi to duk sai mu ba duka ba da hijabin yadda suke so kowa a haka kai kuka ne muka fara abin ba mu ce mu yi zauna mu ce suna koyi da an kai ne kuma duk abin da ake koyar muku shi ko suka san abin da ake koyar
to a Najeriya a hukumance akwai tsarin ilimin da ake bukata a bi a kowane mataki to ku kun yi tsarin naku bisa ga abin da al'umma ta fi sha'awa ne wanda kungiyar Boko Haram din ta kyale ku kuka ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa
abin da yake faruwa wannan karkalan din da ake cewa ita ce nan ma ne ke koyarwa da duka dauka muka nunawa amma da na tsaya abinda muke nunawa cewa wannan abin ya kamata ka tashi daga wajen mutane su san biyu suke son a koya muku kuma abinda da muke take so da koyarwar su biyu ne su san biyu ne ake koyarwa kuma akwai da biyu da ake tafiya nan da kuma sai lalle sai an biya wannan da biyan kafin a yi irin kaga abubuwa da yake faruwa a ce mai tifas barek na mamma san ko a ina ya fitowa amma in na ka ce mai tifas hijabi sun dai san sun ma hijabi ko a gida din take hijabi take sa a haka wannan abubuwan shi ka bi ka sanya kuma ba wai ne ka sanya ba kai ka sanya kuma suna son a ce duka ita da wannan dabiyoyin da ake so a biya biyan da ba wai komai bane in duk ya ce cewa Boko Haram din nan akwai al'adu ne da suke na turawa da ba a san da cikin yayin to al'ada to wai ne mu ba wai abin da muke ga nan da su biya duk kuma arewacin da ne sun suka ce duk bayan da ya ce babansa ya makaranta duk wani ne kuni babansa ya makaranta ba a don kuma ba wannan irin abubuwa ya sanya ba ya wannan makarantun ba.
Yawato ku an samar muku da jami'an tsaro ne suke gadin makarantar da kuka iya ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa bayan an rufe dukkan makarantun jihar Borno ko kuma al'umma ɗaiɗai kun mutane ne da ƴaƴansu suke makarantar nan suke gadin makarantar?
To, mu abin da muke so mu dama duk da ba mu ne mu gadin da muke da shi ko masu jira da yaran mu amma wai wani ne ke kare wani abu wallahi ne kare mu da Allah. Kuma ba kuka cewa ko da wani magana ko ta baki ko kuma a ce wani ya zo daga nan ya yi infomin spiriti ko wannan yani ba wanda ya taɓa zuwa mana ya nuna mana wannan abu kuma ko da kwana ɗaya ne wani kabari da ya.
Yawwato malaman da kuka ɗauka domin ilmantar da waɗannan yara malamai ne waɗanda dama suke aikin malanta a waɗansu makarantu ko kuma ku ina kuka samu naku malaman?
Dukka malaman da suka suna da namu na nan Borno ne kuma masu yin da suke wannan makarantu ne.
E suke da horaswa malanta?
E horaswa malaman da suke suna wanda suka je da su suke 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 ba wuwa wani yanayin ta samu.
Domin ka san galibi a Najeriya zan ce musamman mutane sukan sa ‘ya’yansu a makarantu masu zaman kansu ne sabili da rashin ingancin harkokin ilimi a makarantun gwamnati. Ya zama da su da dama sai ka ga kamar idan aka je jarabawar kammala makaranta, misali kasancewa makarantar ku ta firamare ce in za su shiga sakandare dole sai sun rubuta jarabawar shiga sakandare. To, yaran nan 300 da kuka yaye, ya kuka ga hazaƙa su? Ko kuma fice da suka yi musamman a lokacin da suka rubuta jarabawar shiga sakandaren nan, ya za ku iya kwatanta su da sauran sakamakon jarabawan waɗanda suke ko dai makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun gwamnati? Duk da yake dai kamar yadda kowa ya sani an yi fama da rashin ci gaba da harkokin ilmantarwa a jihar Borno sakamakon waɗannan tashin hankali. To, da wannan batun za mu tashi mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakon namu barista Zannabukar Mustapha da ya samu lambar yabo domin ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan.
Da haka ne kuma ka zo ga labarai a taƙaice.
To, a takaice an kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai. Lauyan budurwar ɗan bindigar da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata wato ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilo Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a birnin Los Angeles bayan ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi ƙasar Philippines. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sa'o'i bayan ɓullar wani labari da ya warwatsa a duniya mai suna mai cewa akwai takun saka tsakanin shugabannin biyu.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin amma idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.